This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan la'asariya da fatan kuna lafiya. Sana Muhammad Hafiz Baballe tare nake da Babu Yakubu Makeri. Sana abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Yau Lahadi 28 ga watan Yuli na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai.
Dubban masu makoki sun halarci taron jana'izar wasu yara 12 da matasa da aka kashe a harin roka da aka kai wa yankin tuddan Golan da Isra'ila ta mamaye. Yayin da Isra'ila ta lashe takobin daukar fansa akan mayakan Hezbollah a Lebanon. Wasu jirage masu sarrafa kansu da ake zaton na sojojin Ukraine ne sun kai hari a wurin ajiyar man fetur a yankin Kursk na Russia, a cewar jami'an Russia ne yankin a yau Lahadi, inda suka kafe wani hoton bidiyo ta yanar gizo da ya nuna gagaruman wutar da ta tashi da sanyin safiyar yau.
Kanin labaran duniyar kenan. A cikin shirin namu da yanzu za ku ji cewa jihar Sokoto Najeriya wasu 'yan bindiga sun yi garkuwa da sarkin Gobir.
Wasu samu isa wurin ba su kama exchanging fire da su, sai tsalayen suka dawo. Daga nan sai suka kira DPO, suka kira Kantoma, suka ci shaida mishi cewa to ga halin da sarkin Gobir yake ciki, tsalayen sun tsaice shi da shi da ribanta.
Bayan nan muna tafa da hira da shugaban kungiyar matasa da tije na arewacin Najeriya, Murtala Muhammad Garba, kan zanga-zangar da suka shirya.
Lokacin da muke kiran zanga-zangar, waɗansu ka ce ba mu da aikin yi. To yanzu muka ce kar a yi zanga-zanga, waɗansu ka ce mun karɓa kuɗi ne. To wannan ra'ayi ne na mutane.
Daga nan za mu kawo muku sabon shirin dandalin 'yan jarida da Nasiru Adamu Hikaya zai gabatar, inda shirin ya tattauna wasu muhimman labaru a Najeriya. To amma fa sai mun fara da shirin labaran duniya tukunna.
Assalamu alaikum jama'a, ga labaran duniya. Dubban masu makoki sun halarci taron jana'izar wasu yara 12 da matasa da aka kashe a harin roka da aka kai wa yankin tuddan Golan da Isra'ila ta mamaye. Yayin da Isra'ila ta lashe takobin daukar fansa akan mayakan Hezbollah a Lebanon. Hezbollah ta musanta hannu a duk wani hari da aka kai akan Majdal Shams. Hari mafi muni da aka kai a yankin da Isra'ila ta mamaye tun harin da Hamas ta kai a ranar 7 ga watan Oktoba da ya haifar da yaki a Gaza, wanda tuni ya yadu kuma ake fargaban bazuwarsa a cikin yankin baki daya. Wani jirgin yakin Isra'ila ya kai hari a kudancin Lebanon a cikin dare, amma ana sa ran ganin martani mai tsauri daga Prime Minister Benjamin Netanyahu bayan ya dawo daga ziyara da yake ya Amurka da kuma taron majalisar tsaro da ake sa ran zai gudana da karfe 4 na rana. A hali da ake ciki, iyalai sun taru a wurin jana'iza a ƙauyen Druze a Majdal Shams a tuddan Golan, yankin da Isra'ila ta kwace daga Siriya a yakin gabas da tsakiya a shekarar 1967 ta kuma mamaye wani yunkurin da ƙasashe da dama suka ki amincewa da halaccinsa. Wasu jirage masu sarrafa kansu da ake zaton na sojojin Ukraine ne sun kai hari a wurin ajiyar man fetur a yankin Kursk na Russia, a cewar jami'an Russia ne yankin a yau Lahadi, inda suka kafe wani hoton bidiyo ta yanar gizo da ya nuna gagaruman wutar da ta tashi da sanyin safiyar yau. Rumbunan ajiyar mai guda uku ne suka kama da wuta sakamakon harin jirage mara matukan, inji gwamnan yankin mai riko Alexei Smirnov yana faɗa a wani sakon Telegram. Ya ce an kashe wutar rumbu guda cikin gaggawa, amma ma'aikatan kwana-kwana suna kokarin kashe sauran biyu. Smirnov ya ce masu kashe gobara 82 ne suka yi aiki, da kuma injin kashe wuta 33 aka yi amfani da su. Kafar Telegram ta kasar Rasha da baza ke jagoranta, wadda ke da alaka da ma'aikatan tsaron Rasha, ta kafe hoton bidiyo ta yanar gizo da ke nuna abin da aka kwatanta da rumbunan mai da suke ci da wuta. Smirnov ya ce jirage mara matukan sun kuma lalata gine-ginen fararen hula da dama a yankin, kuma suka jikata mutum guda. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A yau Lahadi shugaban addinin Iran ya tabbatar da Masoud Pezeshkian shugaban kasa a hukumance. Lamarin da zai ba dan siyasar mai sassaucin ra'ayi kuma likitan zuciya daman jin ragaban kasar wadda takunkumin tattalin arziki akan shirinta da nukuliya suka kasara ta. Abokin tabbatarwar Ayatollah Ali Khamenei ya gargadi Pezeshkian da ya bada muhimmanci ga makwabta da kasashen Afirka da na Asiya da suka taimaka wa Iran akan manufofin hulɗan kasashen waje na Tehran. Khamenei ya soki kasashen Turai da cewa suna nuna wa Iran munanan ɗabi'u ta hanyar ɗora takunkumi da haramta sayar da mai da kuma maganar da ake yi na zargin take haƙƙin bil'adama. Ya kuma yi Allah wadai da matakin da Isra'ila ta ɗauka a Gaza na kisan yara da mata da kuma mutane da ke kwanciya a asibiti waɗanda ya ce ba su harba ko harsashi ba a kan sojojin Isra'ila.
To nan ba da jimawa ba baya kubu zai sake dawo mana da ƙarshen labaran duniyar, amma kafin nan za mu buɗe taskar rahotanninmu. Matsalar rashin tsaro na ci gaba da hana mutane bacci da idanu biyu rufe a wasu sassan Najeriya, duk da ƙoƙarin da mahukunta ke yi na samun sauƙin matsalar. Wani abu da ke ƙara tabbatar da haka shi ne yadda 'yan bindiga a jiya Asabar suka sace basaraken daular Gobir da ke Sokoto, sarkin Gobir na Gatawa Isa Muhammad Bawa. Rundunar 'yan sandan jihar Sokoto ta tabbatar da faruwar lamarin. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoto.
Yanzu haka ƴan uwa da sauran jama'ar gari na ci gaba da nuna alhini akan wannan lamari da ya faru da sarkin Gobir, wanda ba da jimawa bane aka sauya masa wurin aiki zuwa Gatawa. Irin abin da ya jima yana haddabar jama'ar yankin gabashin Sokoto, duk da yake sun jima suna kokawa akan su samu sauƙin wannan matsala. Sirajo Isa da ne ga sarkin Gobir kuma ya bayyana yadda lamarin ya faru.
Ya taso daga Sokoto zuwa Sabon Birni, ya biyo hanya ya kawo kunan mahalba ya haɗu da barayi bandit nan suka tare su suka sa mota cikin gero suka haimi halbi biyu, bayan mota suka halbi tayoyin mota gehen direba suka yi halbi. Cirutin da suka zo wajen cetonsu suka je su kuma barayin sun kwanta musu cikin gero, wasu samu isa wurin ba su kama exchanging fire da su. Sai ɓarayen suka dawo, daga nan sai suka kira DPO suka kira Kantoma suka fi shaida mishi cewa to ga halin da sarkin Gobir yake ciki, ɓarayi sun ɗauke shi da shi daga ribanta.
Na tuntuɓi rundunar 'yan sandan Najeriya akan wannan batun, kuma kakakinta a Sokoto ASP Ahmad Rufa'i ya tabbatar da aukuwar wannan lamari.
Idan lamarin da labarin nan abun ya faru ne sun ɗauke shi bitumin kwanan mahalaba, wuraren kwanan mahalaba ɗin nan da shi da yaron shi guda. Muna jan gaskiya sai an yi mobilized team to listen gaskiya.
Yanzu akwai wani abu da an kai ko kila an ji daga waɗanda suka ɗauke shi ko an tabbata ko suwa ne?
To kofa da gaskiya, ban samu wani labari ba yanzu.
Jim kaɗan bayan sace sarkin Gobir, wasu rahotanni sun nuna cewa an sake sace mutane biyar duk a garin na Sabon Birni. Akan haka ne ma jama'ar garin ke ƙara yin kira ga mahukunta, kamar yadda na ji ta bakin Muhammad Abdullahi Gobir.
Wannan suna daga cikin matsalolin da muke faɗi tun can farko, wanda aka saka ɗauka mataki a kansu. Wanda mun sha ƙorafi game da gaya maka mun rubuta amma abin ya an kasa ɗauka mataki a kai. Wanda har ta kai ta kawo misali a ce irin wannan muhimman mutane ana isar hanya a ɗauke su. Kaga abin gaskiya akwai cikas, akwai naƙasu akan wannan. Kuma mun sha faɗi tun can lokacin baya akan a ɗauki mataki wannan kwanan mahal baɗin. Aƙalla a samu jami'an tsaro a ajiye wurin, tunda kusan wannan wuri shi ne babban matsalolin yankin namu na Sokoto gabas. Amma abin da muke kira gwamnati har ko da shi koren da muke kenan, amma an kasa ɗaukan mataki akan ishu din.
Har yanzu dai gabacin Sokoto ya cewa 'yan bindiga na cin karin su ba babbaka, domin duk matakan da mahukunta ke cewa suna ɗauka sun kasa fitar da jama'a daga ƙuncin ɓarayi. Wani abu da jama'a suka yi fatar ya kawo sauƙi ga wannan matsalar shine matasan nan da gwamnati ta baiwa horo domin su taimaka wajen samar da zaman lafiya a yankunan su da aka yaye tun ranar 9 ga watan Maris na wannan shekara. Sai dai kawo yanzu duk da kayan aiki da aka nuna wa jama'a cewa za a basu ba a basu ba. Tunanin faruwar hakan ne ya saba su jagororin jama'a na yankunan da ke fama da matsalar tsaro suka nuna shakku tun daga farko, kamar yadda ɗan majalisar Isa Honorable Habibu Halilu Modachi ya nuna a wata ganawa da ni da shi lokacin da aka yaye matasan.
Wannan investment ba ƙaramin investment bane, dole sai an tabbata an ba waɗannan mutane mai da sauran abubuwan da suke bukata. su shiga cikin daji in ba haka ba wanga duk investment da an kai ni a ra'ayi aikin banza ne saboda haka dole sai an yi da gaske
na ne mijin tabakin gwamnati akan yoshe za a bai waɗannan matasa kayan aiki ko za su iya taimakawa ga samun saukin matsalar rashin tsaro sai dai ban samu ansa wannan tambaya ba dan Nado jami'in da na kira baya iya magana wannan matsalar ta rashin tsaro dai kusan a iya cewa ta zama kulli gagara kwanta a wasu jihohi na arewacin Najeriya Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya
a gaida Muhammad Nasir yanzu kuma ga Baba Yakubu ya da mana da karshen labarin duniyar
Shugaban kasar Russia Vladimir Putin ya gargadi Amurka a yau Lahadi cewa idan Washington ta jibge makamai masu linzami masu cin dogon zango a Jamus to Russia za ta ajiye irin waɗannan makamai masu linzami da za su isa yammacin duniya A ranar 10 ga watan Yuli ne Amurka ta ce za ta fara jibge makamai masu linzami da ke cin dogon zango a Jamus daga shekarar 2026 a wani shirye-shirye na tsawon lokaci da zai hada da samfurin SM-6 Tomahawk da kuma makami mai tsananin gudu na hypersonic a wani jawabi da yi wa jiragen ruwa daga kasashen Russia da China da Algeria da kuma India domin tunawa da ranar sojojin ruwan Russia a tsohon babban birnin daular St. Petersburg Putin ya gargadi Amurka da cewa tana fuskantar kasadar haddasa rikicin makami mai linzami irin na yakin cacar baki da wannan mataki da take dauka. Putin ya ce jirgin sama da zai auna kasar mu da irin waɗannan makamai wanda a gaba za a inganta su da makami na nukuliya zai dau minti 10 ne. Ya ce mu kuma za mu mayar da martani daidai wadaida akan duk mataki da Amurka za ta dauka kama daga tauraron dan adam dinta a Turai da kowane yanki a duniya.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yayin da wasu matasan Najeriya ke shirin gudanar da zanga-zangar lumana a ranar 1 ga watan Agusta mai zuwa kan halin kunci da al'ummar kasar ke ciki na tsadar rayuwa da rashin tsaro a wasu yankuna. A hirarsa da abokiyar aikin Aisha Ma'azu ɗaya daga cikin waɗanda ke jagorantar zanga-zangar tsohon shugaban majalisar matasa na Najeriya kuma shugaban matasa da tije na arewacin Najeriya Murtala Muhammad Garba da aka fi sani da Murtala Gamji ya ce akwai bita da kulli a cikin wannan zanga-zangar da suka kira tun da farko
to Hajiya lokacin da muka jikiro wannan abun muna rubuce-rubuce na bacin zuciya ga ana kashe mutanen mu a arewa ba wani magana ana satan iyayenmu ana kashe shanu ana satan shanu manoma ana kashe su ana kwashe dukiyar su a gona har gida ake bin mutane a arewacin Najeriya ka dukiyoyin arewacin Najeriya ba inda ake zaman lafiya shine muka ce za mu kira wannan zanga-zanga so muna kan meeting namu na matasan arewa da tijan matasan arewa har abin da zai zama kudu ma suka karba da kudu suka karba abin kuma suka yadda da maganar mu cewa to da mu hada hannu mu yi wannan zanga-zanga to akwai dan su manyan su suna kiran mu akwai sati uku da ya wuce sun kira mu mun yi meeting na Port Harcourt mun yi kwana daya Port Harcourt muka zo muka yi kwana shida a Aba Delta State so da muka dawo arewa muna shirye-shiryen zanga-zanga din sai suka sake kira na kuma suka ce to abinda suke so fa wannan abin a yi shi a Jos ne da Kaduna da Abuja to bai na kira sauran matasan mu da tijan mu da matasa da sauran malaman mu muka yi magana akai anan ne kawai sai muka ce kai da ujiya a
wannan ne to sun sanar da kuma abin da yasa suke so a yi zanga-zangar a waɗannan jihohin da suka ambata
eh su ana su fadi din cewa domin waɗannan jihohi su suka fi kusa da Abuja inda shugaban kasa zai fije mu kuma muka ce a ita zanga-zanga ko a ina zaka yi ta a ina karkashin shugaban kasa ne a Najeriya to shine muka tuna muka ce to haka kwanaki lokacin yan sa suka yi aka dinga kashe mana mutane a Jos abin da zo ta juya ta zama kabilanci ta dawo addini aka kona dukiyoyin mutane an kona dukiyoyin mutane a Lagos kuma ga abin da yake faruwa yanzu a Kenya yaran da suka kira wannan zanga-zanga abin ya fi karfin su irin barna da aka yi a Kenya ko da yakin ba saka ne albarka to shine muka ce a mu ba za mu yi ba ba za mu bi ba kuma ba wai dai rashin bin su din shine zai hana mu kira ga gwamnati ta zo ta sa mana ido a cikin al'amura da yake faruwa a arewa don ba mu yadda da wannan ba ajiya.
To ka san yanzu matasa za su wayansu daga cikin matasa za su ce sam gwamnati ce ta kira ku mai yuwa kuka zauna kuka dan sasanta aka dan ba ku wani abu kuka cika aljihunku. Yanzu ku kun fito kun ce kar a yi zanga-zanga domin kamar matasan arewa yanzu sun kosa sun ce su dole sai sun fito sun yi zanga-zanga kuma ba abin da zai hana su.
Da yawa sun faɗa wannan kuma dama shi duniya ko kiran sallah ƙarshe dai aka yi wani dai yi korafi haka duniya yake. Lokacin da muke kiran zanga-zanga waɗansu suka ce ba mu da aikin yi. To yanzu muka ce kar a yi zanga-zanga waɗansu suka ce mun karɓa kuɗi ne. To wannan ra'ayi ne na mutane amma mu ra'ayinmu shine ɗan arewa mun leka mun gani wannan ba za ku zuwa kwashe mana kafa ce mu yi zanga-zanga wayannan jihohi me yasa ba ce dun Najeriya ba suka ce mu yi anan kawai cikin mu kawai mu haɗu da su mu kwata gonakin mu da kanmu. Ina daga cikin abun da yasa muka ce a'a kuma muna kan wannan abun kuma Allah ya sa matasan mu sun ansa kira sun ce ba za su fito ba. Ba rashin fitowar mu din ko rashin zanga-zangan mu din bai hana mu kai korafe-korafen mu da shi shugaban kasa ba kuma insha Allah shugaban kasan mu zai ji wannan zai mana abin da muke so bi iznillahi.
Shugaban matasa da tije na arewacin Najeriya Murtala Muhammad Garba kenan a hirarsa da Aisha Ma'azu. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun matasarmu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Ha kuma a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com domin samun labarai da dumudumin su. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraro barkamu da dawowa sabon shirin dandalin ƴan jarida na nan sashen Hausa na muryar Amurka. Za mu taɓo muhimman darussa da suka faru a Najeriya. Farko za mu duba wannan shiri da wasu matasa ke yi na shirya zanga-zanga domin yaƙi da yunwa wanda ake sa ran yi a ƙarshen watan nan. Sai kuma mu duba hukuncin da kotun koli ta yi na ba wa ƙananan hukumomi dama su samu kuɗinsu kai tsaye daga wajen gwamnatin tarayya. A ƙarshe za mu rufe da wannan mukami da aka ba wa shahararren lauya mai nasara Kogo Umar na wannan kotu mai kula da da'ar jami'an gwamnati. Ina tare da Saminu Sani Azare na gidan radio da talabijin na Liberty, sai kuma Al-Mustafa Haji Sufi wanda ke sharhi kan lamuran yau da kullum a kafafen sada zumunta da kuma wasu gidajen radio a Najeriya. Saminu, duba mana wannan shiri na zanga-zangar ta matasa da abun ya dauki wani salo inda har abun ma ya shafi malamai suna magana ana ta samun sabanin ra'ayi.
A tsarin demokradiya ita gudanar da zanga-zanga ta lumana ba laifi bane domin ko a kotuna daban-daban sun tabbatar da cewa ɗan ƙasa yana da damar gudanar da zanga-zanga a ko da izinin rundunar ƴan sanda ko babu izinin ta. Akan sanar da su ne domin su kawo kariya su ba da tsaro a lokacin da ake gudanar da zanga-zanga. To abin la'akari a nan shi ne duk lokacin da ake gudanar da zanga-zanga a ƙasashenmu na Afirka musamman ma gari Najeriya wanda kusan ƙasa ɗaya ce amma mai al'ummomi daban-daban. Sai kaga an yi amfani da wani kabilanci ko addinanci sai ya kutso ciki an samu matsaloli a shi da fargaba da ake ta yi wajen idan aka ce za a gudanar da zanga-zanga. Ya kamata a ce mu kasance matasan mu na Najeriya mun san ya kamata mun san dattijantaka mun san cewa bai kamata a ce zanga-zanga ta rikide ta zama wani abu daban tarzoma ko kuma wani abu makamancin haka ba. Kuma malamai da suke ta maganganu game da haramcin zanga-zanga ko shaka ba mu malamai ba sa yi wa al'ummar ƙasa adalci. Idan akwai matsala ko kuma ana ganin hukumomi sun gaza ta wasu fannoni ya kamata malamai su tsayatar da hukumomi cewa ga abubuwan da ya kamata a yi ga kurakuren da ke ciki ya kamata a gyara domin a samu cigaban ƙasa. Ba wasu ko ba ɓangaren inda gwamnati take ba sun ga yin wa'azi suna haramta gudanar da zanga-zanga. zanga-zanga wannan ba shi ne mafi ala ba, ba shi ne mafi ba.
Al-Mustafa Haji Sufi, kamar yadda Saminu ya faɗa, wannan shiri ne na matasa. Kai kuma me zaka ce, shin wannan abun zai kawo sauyin da ake bukata a iya rage wannan yunwar da akasarin talakawan Najeriya ke fama da ita ko kokuncin rayuwa?
A gaskiya kamar yadda dan uwana ya faɗa, ni Malam Nasir ne kaya ni babban al'amari akan wannan zanga-zanga da wasu suke da niyan yi a ƙarshen wannan wata. To na farko, in aka ce zanga-zanga, waye shugaba ne a cikin tafiyar? Waye ne yayin da aka dan samu aka gaude zai ce a gyara? Waye kuma yayin da aka daidai za a ce shi ne ya jagoranci al'amarin? Sannan kuma idan aka samu saɓani haka ko aka siwa, zai ɗauki nauyin shi ya haddasa wannan fitina? Mutanenmu akwai ɓata gari za su iya shiga, kuma sannan a za a iya amfani da wasu a ɗauki nauyin su domin su ɓata al'amarin. To zanga-zanga ni ina ganin ba maslaha ba ce. Idan kuma maslaha ce mu duba ƙasashen da suka fi mu ci gaba ma, in an yi zanga-zangan ba kai kasafi akan sha ta daɗi ba. Yau a misali, ko ƙasashen da irin su Tunisia, yau kalli irin su Libya, duk zanga-zangan ne aka fara yau ne gobe ta wasu ga musu wani bala'i wanda har yau ba san ƙarshenta ba. Har yau Libya ba ta koma take a baya ba. Ko a ƙasar da aka yi kwanan nan ita wato wannan ƙasar wannan a Afirka din nan da aka yi kwanan nan, an kashe akalla ba a sanar ba wajen mutum 30.
Mu koma kan wannan darasi na yadda kotun koli ta bada dama ga ƙananan hukumomi su rika samun kuɗin su kai tsaye daga wajen gwamnatin tarayya. In mun tuna marigayi shugaban kungiyar ƙananan hukumomi wato Nolge, Comrade Ibrahim Khalil, ya dade yana wannan gwagwarmayar. Gashi bayan rayuwarsa wannan abun ya tabbata. Shin ƙananan hukumomi in sun samu kuɗaɗen nasu za su rika kawo ci gaba? Saminu, me zaka ce kan wannan?
Idan aka ci an saka wa ƙananan hukumomi mara da musu gudanar da ayyukan su da kullum tsarin mulkin ƙasa ya jabta musu, nan ne za su taka rawar gani kwarai da gaske. Mudubi tun daga 1999 sun aka koma mulkin demokaradiyya, a zaman farko ai an samu ƴanci na ƙananan hukumomi. Domin ko idan muka duba ranar 6 ga watan Disamban 1998 wanda aka gudanar da zaben ƙananan hukumomi a ƙananan hukumomi 774 wanda jam'iyyar Alliance for Democracy a jihar Kudu maso yammacin Najeriya ta lashe shi wannan jihohi 6 na Yarbawa, a jam'iyyun APP da PDP kuma suka ringa wato samun wato suka ringa fafatawa a jihohi daban-daban na sauran jihohin a ƙasar nan. Wannan ya nuna cewa lallai akwai wato demokaradiyya ta soma girkuwa a wancan lokacin. Amma daga baya sai zamana cewa gwamnatin jihohi kawai suna yin abin da suka ga dama, gwamnatin jihohi sai suka kafa hukumar zaɓe ta jiha ta dinga gudanar da zaɓe da ta ga dama a yi ɗauki ɗora. Kuɗaɗen da ake turo wa ƙananan hukumomi sai gwamnatin jihohi sai su amfani da wata dama, wata asusun bai ɗaya ko kuma asusun haɗaka tsakanin wato gwamnatin jiha da kuma ƙaramar hukuma. Sai zama da cewa gwamnati su suke wato handaba waɗannan kuɗaɗe. Duk irin kasafin da ake yi wa gwamnatin jiha bai ishe su ba, sai shigo na ƙananan hukumomi.
Al-Mustafa Haji Sufi, wannan ba zai kawo takaddama tsakanin ƙananan hukumomi ko shugabannin ƙananan hukumomin da gwamnoni ba? Ba mamaki kaga wasu shugabannin ƙananan hukumomin su dinga shakkar gwamnoni ko da an ba da kuɗin ya zama ba sa tafiyar da abubuwan yadda ya dace.
A gaskiyar magana, ƙananan hukumomi sun daɗe suna cewa a ba su dama su ga shin kansu, domin shi zai ba su dama su yi al'umma aiki. Amma ba ga sani su kansu ƙananan hukumomi ba wata jama'a ba ce daban wanda ba dai ta ake a ma'aikatun gwamnatin jiha ba lokacin da ake tare ake joint account din ba. Babban al'amari su kansu ƙananan hukumomin mutane ne wanda ba dukansu ba ne masu tsafta da yawanci handamodin ne. Kuma wai a daina tunanin cewa dan gwamnati ta ce ba za a ba da kuɗin ƙananan hukumomi ma gwamnatocin jihohi ba sai ma ƙananan hukumomi zaɓaɓɓu. To su kansu ƙananan hukumomin ai ba zaɓen ake ba. Idan da gaske ake so a gyara wannan al'amari, ƙaramar hukuma ta zama tana cin gashin kanta ta zama sashen mulki na uku, ƙaramar hukuma jiha ƙasa. To dole in ana son haka sai an koma ga hukumar zaɓe. Rana ɗaya yanda ake zaɓen gwamna da shugaban ƙasa da sanata da shauransu ake yin su a cikin wata ɗaya. To su ma a haɗa zaɓensu a yi a lokaci ɗaya, zaɓen gwamna da zaɓen ɗan majalisar jiha da zaɓen kuma ciyaman na ƙaramar hukuma. Idan hukumar zaɓe ta ƙasa ce shi ne za a samu wannan adalci. Amma in ba haka ba, in dai muddin waɗannan gwamnonin su ne za su yi zaɓen ƙananan hukuma hukumomi kuma sandan su sakewa kananan hukumomi mara kudin su yazo daga asusun gwamnatin tarayya ba su karba ba wannan ma ba dauko layin ba wannan magana ce wanda gaskiyar magana akwai sauran rana a kaba
shikenan malamai bari mu rufe da wannan mukami da aka bawa mai nasara Kogo Umar wanda babban lauya ne da aka saba jin sa a kafafen labaru shugaba Tinubu ya nada shi wannan hukumar ko ko in ce kotun kula da da'ar jami'an gwamnati wato Court of Conduct Tribunal me ake sara ne Saminu shi wannan lawyer da ya saba magana kan yancin dan adam
to ko shukka babu a wannan zabe da shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu yayi a kwararren lawyer kan sha'anin kullun tsarin mulkin kasa kuma mai fushin baki kan al'amuran yau da kullun wato barista Dr. Mai Nasara Umar Kogo lallai wannan zabi yayi daidai kuma duk wanda yake sauraron kafafen yaɗa labarai ya da wani ne ba da samun nasara Umar Kogo ba wai kotun da ma'aikata ba a'a ina da tabbatar ma da cewa babu wani mukami da ba da samun nasara Umar Kogo ba da cancanta ya rike shi ba a tarayyar Najeriya ko gidan lauya ne yana shiri kan harkokin shari'a ba da haka yana shiri kan harkokin siyasa kuma makwararre ne kan harkar tsaro kuma masani ne na tarihi da kuma wato harkar al'adu da kuma wato harkar abin da ya shafi sarakuna iyayen al'umma da sauransu a matsayin sa na wanda yake shi da saraki ne saboda haka lallai al'ummar Najeriya za su ga canji fiye da ake tsammani duk wanda sun da rasa mai nasara ya san cewa mutum ne mai tarbiyya mutum ne mai da'a mutum ne mara kwaɗayin abin duniya mutum ne mai tsoron Allah wanda kuma idan ka danka masa amanar dukiyar baitul mali ta ƙasa zai iya ƙoƙarin sai tabbatar da cewa ya kamanta gaskiya da riƙon amana
Al-Mustafa Jisufi me zaka ce kan shi mai nasara Kogo dama ma'aikacin gwamnati ne amma kuma hakan baya hana shi sharhi kan lamuran yau da kullum a matsayinsa na masanin tsarin mulkin Najeriya
a game da wannan matsayi da Allah subhanahu wataala ya sa shi mai nasara Kogo masharhanci manazarcin al'amuran yau da kullum wanda duk da yana aiki bai kasance matsoraci ba ya kasance jajirtacce ya kasance ko mai fitowa ya faɗi gaskiya ko ta saba ma sarransa ko ta saba ma kuma aikin da wasu suke sa shi suke tsammanin zai musu amma ya zama mutum mai kwatanta gaskiya to wannan yana nuni da cewa duk dan Najeriya yana da damar ya faɗi gaskiya a lokacin da ta dace duk zalincin ma zalunci in Allah ya sa zaka yi sai kai to da haka mai nasara Kogo wannan samun nasara samun matsayi da yayi a matsayin sa na jajirtacce wanda ya zama fitacce a bangaren sharhi da faɗan gaskiya ko mi dacinta to wannan abun alfahari ne ga masu bayanai ga masu kuma son su yi bayanai ga masu kuma tsoron su yi bayanai in ta gaskiya ta fito ko da suna da gaskiya suna tsoron su fito saboda tsoron kamar hukumomi za su iya musu kalubale ko za su iya kalubalantar su ko za su iya rasa matsayin su to kaga wannan yana ba haka bane kaga Allah ya amara su akan mai nasara Kogo wannan barista wanda Allah subhanahu wataala ba shi wannan matsayi na lura da kotun da'ar ma'aikata to a matsayin sa na fitacce wanda sai ba shi to jama'a da ma suna jin abin da yake faɗa yanzu kuma shi kansa za a gani ne a aiwace aiwatar to kaga idan ya aiwatar yayi abin da ya dace to al'umma daga shi har duk shauran masu bayanai irin nasa duniya za ta yi ba za ta gode idan ko ya kasance ya goyi bayan rashin gaskiya ya goyi bayan son zuciya na wasu tsilaru ya bace rosa da tsalle al'ummar sa dama abin da yake ba dan Allah bane yana yi ne dan kashin kansa dan neman biyan bukatar kansa amma mun tabbatar da cewa shi mai nasara Kogo mutum ne mai ra'ayi ko mutum ne mai sassauci ko mutum mai son akwatanta gaskiya muna masa fatan alkhairi ra'ayi na ke na Malam Nasiru
a nan lokaci ya dakatar da mu in Allah ya kai mu wani sabon shirin ma dawo mu sake duba muhimman lamura da suke faruwa a Najeriya Al-Mustafa Jisufi Saminu Sani Azare mun gode kwarai da gaske a madadin muryar Amurka ni Nasiru Adamu Al-Hikaya da na jagoranci shirin ke cewa mu zama lafiya
a gaida Nasiru Adamu Al-Hikaya kafin mu karkare shirin ga labaran duniya ta kaice
dubban masu makoki sun halarci taron jana'izar wasu yara 12 da matasa da aka kashe a harin roka da aka kai wa yankin tuddan Golan da Isra'ila ta mamaye yayin da Isra'ila ta lashe takobin daukar fansa akan mayakan Hezbollah a Lebanon Hezbollah ta musanta hannu a duk wani hari da aka kai akan Majdal Shams hari mafi muni da aka kai a yankin da Isra'ila ta mamaye tun harin da Hamas ta kai a ranar 7 ga watan Oktoba da ya haifar da yaki a Gaza wanda tuni ya yadu kuma ake fargaban bazuwarsa a cikin yankin baki daya. Wasu jirage masu sarrafa kansu da ake zaton na sojojin Ukraine ne sun kai hari a wurin ajiyar man fetur a yankin Kursk na Russia a cewar jami'an Russia na yankin a yau Lahadi, inda suka kafe wani hoton bidiyo ta yanar gizo da ya nuna gagaruman wutar da ta tashi da sanyin safiyar yau.
To masu sauraro, da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma an jima da daddare za mu sake dawo da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu kan a madadin Babu Yakubu Magyari da ya karanto labarai, sai kuma Fiona Wamai da ta bada umarni, da ma injiniyan mu na yanzu daga nan birnin Washington DC ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku kasance lafiya. Assalamu alaikum.